يا الله يا الله نروكا الله نيكاي نروكا باروكي كا تونك هويبا كودا مها تمبايا نيكيدا كودا مها تمبايا نيكيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazartar fitali da kudirin da zai ba mata a Najeriya damar samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa da majalisar dokokin kasar ta yi. Sai dai kafin mu ci gaba a inda muka tsaya a yau, shirin zai koma kan batun sace ƴan matan Chibok da aka yi shekaru 8 da suka shige yau cip-cip, da bayanai ke nuni da cewa har yanzu ba a san yanayi da 110 daga cikin ɗalibai 276 da aka sace suke ciki ba. Wakiliyar mu Madina Dauda ta tattauna da shugaban ƴan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja Nkeki Muta da Madam Martha Bitrus Zalu, ita ma ƴar asalin Chibok wadda kuma ta rubuta littafi akan sace ƴan matan. Mr. Nkeki ya fara da bayyana halin da ake ciki.
Halin da muke ciki dai gaskiya ba daɗi. Tun da aka kwashe ƴan matan nan har zuwa wannan lokacin, abin takaici mai shine iyayensu ma ba su iya su zauna sun samu zaman lafiya ba. Bai da daɗe ba kafin in zo nan haraba na wannan gidan rediyo, sai da na ɗan tambaya, watakila za ku tambaye ni, mutane nawa a cikin iyayen ƴan matan nan nawa ne wanda suka riga mu gidan gaskiya? Da na tambaya ni na ɗauka ma ko guda 11 ne ake cewa ko nawa ne, amma number da aka gaya min yanzu da bai daɗe ba, 38 wanda suka mutu
iyayen waɗanda aka
samu, iyayen ƴan matan nan. To akwai guda 2 wanda ni ɗaya musamman na tabbatar Boko Haram ne ma ya kashe shi. Saboda haka gaskiya ga rashin zaman lafiya na iyayen, ga kuma tunani ƴaƴansu wanda gwamnati ya yi alkawali cewa gwamnati zai kwato musu, to abun ba daɗi ne a ƙasar mu gaba ɗaya. Mun da muna waje ma ba mu samu zaman kwanciyar hankali ba, balle ma iyaye wanda suke cika abin wanda suna gida shine abin da ya dame mu gaba ɗaya. Alkawalin, rashin cikan alkawalin na gwamnati da kuma rashin zaman lafiya na iyaye wanda suna gida.
Har yanzu suna cikin halin ha'ula'i kenan.
Har yanzu haka ne.
To ya zuwa yau, ƴan mata nawa ne kuke da jimlar waɗanda suka rabu a hannun waɗanda suka sace su?
To a kwanan nan na gani a social media da jaridu akan cewa saura 106. Siyasa na tambaya kafin ma in zo nan in tabbatar waɗanda gaskiya wanda suna waje. Ansan da na samu shine yanzu 109 ne wanda har yanzu suna cikin suna hannun waɗannan mutane.
109?
109.
Ba 110 ba?
Ba 110 ba. Don ɗayan wai a kwanan nan ne da wata ɗaya da wani abu ne aka samu ta, amma har yanzu ita ɗin tana hannun gwamnati. To ko iyayen sun sani ko ba su sani ba, amma mu shugabanni kan wanda muna musamman mun da muna nan ba a gaya mana cewa ga wata aka samu ba. Sai ya sa ni ce to da suke in dai har na tambaya an bani cikakken bayani, to saura 109 kenan.
Madam Martha, bari in zo gare ki. Ke ƴar asalin Chibok ce, kuma wannan abu ya taɓa ki har kika kai ga wallafa littafi akan sace waɗannan ƴan mata. Wani labari kika sani ƴan kwanakin nan na yanayin da abubuwan ke ciki?
To kamar yadda ya faɗa, ai duk wani ɗan Chibok ko ƴar Chibok duk inda yake a duniya, mun kasa kunne muna sauraro mu ji cewa an saki yaran nan wanda suka rage. To littafin da kike faɗa da aka wallafa bara ne aka March ko ina ji a wata na uku aka daina recording wanda aka kwashe aka yi menene aka wallafa wannan littafi. To kamar yadda ya faɗa, research da aka yi dai 110 nan ɗaya aka ce ni dai ban tabbatar ba, ban gani ba, ban ji ba, ni bincike ne abin da za a ce research ne nayi diddigi. Akwai dalilan da yasa,
amma to wani dalilan me yasa kika yi?
Dalilan da suka sa na rubuta wannan littafi, na ɗaya kamar yadda kika faɗa, ni ƴar Chibok ce ful abin da ya taɓa ni ta kowace fuska. Yaran nan da aka kwashe akwai wanda za a ce jikoki, akwai wanda ƴaƴansu ɗin surikai mu da shoransu. So duk wani ɗan Chibok ya kaga ya taɓu ta wata hanya cewa an ɗauke yaran nan. Ana faɗan abubuwa da yawa a jaridu, abin nan suna ba da haushi. ƙarereki ga kai kana famun bakin ciki ana fadan abin da ba shi ba shin sai nace kai gara in yi bincike na dan boko research a tabbatar cewa babu ƙarya a ciki wanda suka karyata ma ba ai ba har yau din nan sati biyu da suka wuce akwai wanda suka ce ma ai ba ai haka ba kuma ba su san daga can nake ba dalili kenan sai nace kai bari in zauna in rubuce ya zamana a rubuce cewa wannan abin da aka ce bai faru ba su san ya faru kuma har ga Allah ban saka wani abin da ban tabbatar cewa ba gaskiya ba domin duniya ta gani su san cewa eh lalle an kwashe ƴan matan nan wanda suka dawo sun dawo wanda muka sani mun sani gidajen su mun sani wanda basu dawo ba ƴaƴan su rikina suna nan guda biyu shine secretary na iyayen wanda aka kwashe ai zancen ƙarya bata taso ba ko mutun ya karyata ko karyata ya yarda ko kare yarda ga mu nan dai muna fada kuma mun tabbatar har ga Allah ba ƙarya a cikin abin da aka rubuta
ƴan mata nawa aka sace da kika tabbatar
wanda aka sace dai jimlar da a jarida shine 276 wa'ensu sun kwato kansu sun gudu wa'ensu yanda dai jaridi suke fada amma a yanzu haka a sandanar wallafan littafin na 110 din nan su zaki tarar a littafi
cewa basu dawo ba
kuma babu ƙarya akai basu dawo ba tunda in an ce wani abu wani ne yana fada can wani abu ne daban amma abin da ya shafe ka ka ce ƙarya wani in bai yarda ba ma gaskiyar maganan kenan 110 nan ɗayan da suka fada ni dai ban gani ba amma 110 na tabbas basu dawo ba
Nkeki, wane irin bayanai kake samu daga wajen sauran iyayen waɗanda suke da rai yanzu haka?
Bayanin da muke samu ma waɗanda suke rai shine damuwar iyaye gwamnati ya ruɗe su. Saboda tun wannan gwamnati musamman a lokacin da suna campaign da za su samu neman mulki a 2015 su dinga yin alkawari cewa suna dawowa ba zai wuce wata shida ko wani abu haka ba ƴan matan za a same su. Suka zo mun yi ta gwagwarmaya da wannan gwamnatin da farko mun sami shi babamu na shugaban kasa mun same shi ido da ido ya yi mana alkawari ya ce zai yi duk yadda zai yi kawo ƴan matan nan hatta ma ya suke ga mana alkawari cewa to don abin da muka nema wajensa kenan cewa muna so a yi mana bincike me da lamu waye ne yaya ne aka kwato ƴan mata da su waye ne suka aikata wannan attake ya nada committee na mutane biyar ne ko wanda shugaban shine national security adviser yace sai an bincika
shi baba ganin manguno kenan
baba ganin manguno a bincika me ne ya faru to ina gaya miki tun a ranan muna wannan hall na wanda ke villa to har yanzu ba kira mu iya abin mu shugabani cewa to abinda kuka neman nan ya zamu iya mu yi ba a tambaye mu ba gashi nan mulkin sa ya kusa kare in Allah ya yarda sauran chakara daya so ba mu sani ba wannan damuwa duka alkawari na kawo ƴan matan nan ba a yi mana ba alkawari a bincika yadda aka kwato ƴan matan nan ba a yi mana ba wanda shi Jonathan da kansa a lokacin da abun ya faru a hannunsa ma da yayi ma har yanzu a yi mana releasing rizal na binciken ma ba a yi mana ba so an bar mu kawai da tunani na rayuwa kamar mu ba ƴan kasa ba shine damuwar mu kenan
madam masa cikin binciken da kika yi kamar yadda Nkeki ya faɗi an nada committee kina ganin committee nan yayi tasiri
to abin da aka ce yaushe da su kuka aka nada committee ai in ana nada committee ya kamata su fara aiki su binciko abinda za su binciko su ba da rahotin cewa ga abinda suka binciko sannan a yi dauki mataki to zancen ba a samo kowa ba idan zancen ya yi tasiri kuma ai ba wani tasiri an nada to an nada mun yarda duk abinda aka faɗa in karanta za ku ga mun tabbata cewa duk abinda aka rubuta jaridu sun ɗauka shi aka yi reporting an kafa wannan committee ba a kira su ba har yanzu an ce su zo su zauna a zauna a yi wani abu to me amfani committee ai ba samu biyan bukata ba biyan bukata shine an tabbatar gashi abubuwan da za a binciko ba lalle bane a tigara jama'a a bayyana amma abin da aka ya shafi cewa eh yaran nan gashi an same su mu da wasu me suka yi me aka yi duba shine damuwar mu ba a kwato mana yau ƴan matan mu shikenan magana
to abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji ƙarshen wannan tattaunawa da ta hada da matsayin al'umma Chibok dangane da wannan lamari kafin nan a madadin bakin namu shugaban ƴan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja Nkeki Muta da madam Martha Beatrice Dalu ita ma 'yar asalin Chibok wadda kuma ta rubuta littafi kan sace ƴan matan Sai wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu mazaba.